الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 4 ga watan Al-Muharram watan farko a wannan shekara ta 1426 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 12 ga watan 2 shekara ta 2005 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin wannan kuma shine darasi na 64 ذلك في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر وتباب ديك مغانا دنگل دا الزهد في الدنيا قول الدنيا والحث على التقلل منها دا زابل دا متاني دنگل دا يردا da kaso kadan a cikin duniya din wa fadlil faqri da irin falalar da ke cikin talauci a cikin talauci akwai falala qala allah ta'ala inna ma matalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وبنجل تعالى إنما مثل الحياة الدنيا سندي مثال رأيو الدنيا سفر إتا دنيا كما إن أنزلناه من السماء kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga cikin girgije fakhtalafa bihi nabatul ardi sai tsirrai da ke fitowa daga cikin kasa suka takudu da wannan ruwa din mimma ya'kulun nas wal an'am cikin dangin abinda mutane ke ci da kuma dabbobi na gida hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha har yanzu lokacin da kasa za ta daukawarta wato ta yi kyau ta yi kwalliya wa zayyana ta yi ado wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha har waɗanda ke kanta ma'abuta ita ƙasa ko ma'abuta ita duniya suka yi zaton annahum qadiruna alaiha lalle su masu iko ne akan ci gaba da cin ribar ita duniya ɗin suna cikin haka a taha amruna sai al'amarinmu ya zo mata laylan aw nahara laylan a wani lokaci na dare auna haram ko kuma wato ainihin da rana faja'alnaha hafidan sai muka sanya ta zanto hafidan abin girbewa kamar abin da an girbe shi an ba shi a ƙasa ma har ya bushe ka an lam tagna bil amf kai ka ce dama ba ta rayu a jiya ba Allah ya kazalika nufassilu al-ayat kamar haka ne muke rarrabe ayoyin mu billa daki liqaumin yatafakkarun ga mutanen da suke yin tuntuntu wannan aya tana cikin ayoyin suratul yunus wato misalin duniya kamar misalin gona ce yadda gona idan ruwa ya sauka ta fitar da tsirrai cikin dangin abinci da kayan marmari da abincin dabbobi za ka ga ta yi yabanya ta ba da sha'awa yadda ka san gonar ba ta da tabbas domin da ruwa ya yanke ko kuma in Allah ya jarrabe wannan gona da wata gobara ko wata annoba duk abin da ya fito a kanta zai kone ya bushe ya kekace to haka duniya ma duk inda ta yi ado da gine-gine da kere-kere da kayan alatu ba ta da tabbas za ta zo ta narke ne yadda ka san dai gona a duk shekara muna ganin misalin wannan yana mai tsawa yadda gona ba ta da tabbas haka duniya ma ba ta da tabbas abin da ayar take nufi kenan faja'alnaha hasidan ka'allam tagna bil amt wato idan wani lamari ya zo na annoba da Allah ya so ya saukar akan wannan gona sai a mayar da ita zanto hasidan kamar abin da aka girbe a ƙasa ka annam ta gana bil ams kamar ba ta rayu ba a jiya Allah ya kazalika nufassilu al-ayat liqaumin yatafakkarun kamar haka ne wato muke rarrabe ayoyi ga mutanen da suke yin tunani to a nan gurin in wanda ya zanto shine makomar duniya ya kamata dan adam ya ba sa muhimmanci sama da lahira shin ya kamata ma dan adam ya daidaita ta daidai wa daida da lahira idan har zai yi kaso cikin ɗari, ga duniya farauce ƙarauce, ga lahira farauce amma kuma dawwamammiya wanda ba ta ƙarewa, in har zai kasa cikin ɗari, wani kaso ya kamata ya bai wa duniya, wani kaso ya kamata ya bai wa lahira, wajen muhimmanci 20-80, wato duniya 20, lahira 80. To tsakaninmu da Allah, kyale shi haka ma bai yawa ba, tsakaninmu da Allah a cikinmu yanzu wa ne da yake da tabbacin haka ya yi wannan kasa? Da talaka, da mai kuɗi, da mai sarauta, da ɗan boko, da ma'aikacin gwamnati, da kowa da kowa, waye zai iya ba da tabbacin haka ya yi wannan kasa? Lallai duniya 20 ya bata, lahira ya bata 80. A hakikanin gaskiya dai abinda ayar take nunawa, yadda duniya take farau karo, bai kamata dan adam ya damu da ita ba sama da kima, har ta mantar da shi lahira, har ya bata muhimmanci sama da irin muhimmancin da ya dace a bata. Wannan shi ne abinda ayar take karantarwa. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala ya ce, wadrib lahum mathal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ard فأصبح حسيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وانا آير مكمن شروتا تتفسكر معنا التي وضرب لهم مثل الحياة الدنيا بقامس مثال رأيور الدنيا كما إن أنزل له من السماء كما الرواني وانا مكسوك الدشي دقى سماء دقى سكين جرجيني فاختلط به نبات الارض tsirrai da ke fitowa daga cikin kasa sai suka takudu da wannan ruwa, wato ruwan ya jika duk abin da ke cikin kasa wanda aka shuka ko wanda dama can Allah ya binne shi da kansa, ya kaddara idan ruwan ya sauka ya jika shi, to zai kumbura ya huda kasa, kasa ta tsage ya fito. Shine faktara tabihi nabatul ard, duk abin da ke tsirowa daga cikin kasa sai ya takudu da wannan ruwa. Amma kuma daga baya ba, fa asbaha hasiman tazruhu riyah, daga baya sai waye gari hasiman, ciyawa busasshiya ko karmami ko kara busasshe, shine hasiman tazruhu riyah, iska na daukan shi ta jefar a ko'ina. Bayan dajiya ya fito a gona lub-lub ya banya mai ban sha'awa kore shar, amma idan ruwan damuna ya yanke, kasa ta bushe take kashe, abinda ke kanta ma ya bushe, abinda yake je da kwarinsa iska ba ta iya daukan shi, yanzu ya zama yayi, ya zama karmami, iska na iya daukar sa. Shine hasiman, wato sai zama busasshiyar ciyawa, ta zuruhun riya, wanda iska na iya tsaitsaita ta duk inda ta ga dama. Wato idan ma iska ta ɗauke ta, ba ta da miƙaƙƙen wurin da za ta kai ta, kawai ta buga ta ne gabas, yamma, kudu da arewa, sama ko ƙasa. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, ubangiji mai iko ne akan komai. Wannan ya nuna al-muqtadir suna ne daga cikin sunayen Allah, ko kace al-qadir, ko kace al-qadir, ko kace al-muqtadir. Dukkaninsu sun tabbata a cikin Al-Qur'ani a matsayin sunaye ne na Allah. Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd. Kaga al-qadiru wa huwal qahiru fawqa ibadihi, wato qadir mai iko kenan, wanda yake da rinjaye kan bayinsa. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, ko isna da yawa cikin Al-Qur'ani. Fi maqadirikin inda malikin muqtadir, wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, Allah mai iko ne akan komai. An bayyana ku al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, al-mal dukiya, wal banuna da iyaya, zinatul hayatid dunya, kawace ta rayuwar duniya. Mutum yana yin kwalliya da dukiyarsa. Lafazin dukiya baya nufin kuɗi kadai, kuɗi na shiga cikin al-mal, haka dabbobi, haka fulotai, haka gonakai, haka botoci, haka katon su toma kare da kaya, duk yana ɗaukar ma'anar mai al-mal. Don wani za a ga dukiyarsa ta kuɗi ce, wani dukiyarsa ta kadara ce, wani dukiyarsa ta amfanin gona ce, wani kuma ta dabbobi ce. To duka dai kowace iri dai al-mal ya shiga cikinta. Al-mal wal banuna, dukiya da ƴaƴa, zinatul hayatid dunya, kawa ce ta rayuwar duniya. Amma wal baqiyatus salihatu, wanzazzun ayyuka salihai, khairun inda rabbika, su ne mafiya alkhairi a wurin ubangijinka, thawaban ta fuskar sakamako, wa khairun amala, kuma su ne mafi alkhairin abinda ya kamata mutum ya gorata, cewa in yi gurin, in yi aiki nagari, wanda zai shiga cikin albaqiyatus salihatu, sama da a ce wato kawai na damu da rayuwar duniya ne. A nan sai Allah ya rama mana wato akwai abu guda biyu, ga almanu ga albanun, a waje ne kuma ga me albaqiyatus salihat, albaqiyatus salihat wanzanzun ayyuka, kyawawan ayyuka. To albaqiyatus salihat malamai sun yi sabani wajen fassara su, wadansu sai kansu salawatu dake cikin yini, wadansu su kawo wadansu nau'ikan zikiri, wadansu su kawo kaza, amma dai mafi ingancin abin da ya zo wajen fassarar albaqiyatus salihat hadisin da ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal. Usman dan Affan ayi kiran sallah a masallaci sai ya nemi ɗaya daga cikin bayansu cewa kawo mun ruwa in yi alwala. Yace sai na je na kawo musu ruwa daidai da cikin mu dan nabi ɗaya, sai ya ajiye a gabansu sai ya yi alwala da shi. Yace kun ga wannan alwalar da nai? Yace haka na ga annabi ya yi alwala, makamancin ruwan da ya yi da irin sifar da kowa gana yi, wato ruwan alwalan kamar mu dan nabi ɗaya. Yace bayan ya yi alwalar sai yace duk wanda ya yi alwala irin wannan ya sallaci azhar da ita, to za a yafe masa abin da ke tsakanin asubahi zuwa wannan azhar din. Idan la'asar ta yi ya sake yi, za a yafe masa abin da ke tsakanin la'asar da azhar. Idan magariba ta yi ya sake yin alwala din, za a yafe masa abin da ke tsakanin magariba da la'asar. Idan isha'i ta yi ya sake yi, za a yafe masa abin da ke tsakanin isha'i da magariba. Yace me yawa kuma ya kwanta da daddare, ko ya je da daddare ya waɗansu ababe waɗanda ba su dace ba, na waɗansu ayyuka, na waɗansu laifuka, da asuba idan ya sake tashi ya yi, sai a yafe masa abin da ke tsakanin asubahi din da isha'i. Sai ce waɗannan su ne alhasanat yuzhibun sayyi'at, da Allah ce innal hasanat yuzhibun sayyi'at zalika zikra lil zakirin. To annan gurin kafin mu kai gacci, Usman dan Affan ya nuna ayi alwalar ayi sallar, ayi alwalar ayi sallar, wato sai ya nuna ko da alwalar ka bata warware ba, kana da dama kai me ka jaddada dan ka samu wannan ladan, ba dan alwalar ka ta warware ba. Ina ba dan fahimta, dan kaga ai ba lalle bane ba kila alwala ba tawarware ba, amma sai idan azhar sai ka sake yi kai, idan la'asar sai ka sake yi, idan magriba sai ka sake yi, idan isha'i sai ka yi ne ka sake yi. Kila wanda muke da tambar din ta warwarewa shine lokacin da yafi tsawo, kamar mu ce ta tsakanin asubahi zuwa isha'i zuwa asuba, ko ta tsakanin asubahi zuwa azhar, shine lokacin yafi tsawo, amma da sauran akwai yiwuwar ba tawarware ba jaddadawa akai. Ina fata mun fahimta. To yace wannan sune alhasanat yuzhibun sayyi'at. Sai shi wannan bawa nan sai ya tambaye shi, yace to kuma so wane ne albaqiyatus salihat? Yace ito abinda nabi manzon Allah ya faɗa dangane da albaqiyatus salihat sune subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jumla nawa kenan? Biyar. Ga subhanallah, ga alhamdulillah, ga la ilaha illa Allah, ga Allahu akbar, ga la hawla wa la quwwata illa billah. Daidai nan, illa billahi, ba sai ka karasa billahi la ilaha illa Allah ba, dan haka hadisin ya nuna. To wannan sune ne albaqiyatus salihat, hadisi ne kuma ingantacce, haka kuma su wanda Affan ya fassara su. Ubangiji da yace walbaqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, wato dai wannan na nuna mana baiwa abin da ya shafi lahira din muhimmanci shi ya kamata dan adam yayi, sama da abin da zai zanto ado ne kadai na duniya bai kai adon lahira ba, dan da ƴaƴa da dukiya adon duniya ne kadai, ba ado ne na kiyama ba. Albaqiyatus salihat kuma ado ne na ado ne na lahira. Wa qala ta'ala i'lamu annama alhayatud dunya laibun ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. التي إعلموا حسني يا كوباي أنما الحياة الدنيا sannan dai ita rayuwar duniya la'ibun wa lahawun, la'ibun walgi ne da ɗan adam ke yi da jiki, wa lahawun abu ne mai shagaltarwa da zuciya ke shagaltuwa da shi. Al-la'ib abin da ya shagaltar da kai a aikace, al-lahaw abin da ya shagaltar da kai ta fuskar tunani. To duniya sai zanto takan shagaltar da mutum ne ko dai ya amfani da gangan jikinsa waɗansu al'amura na duniya, ko ya amfani da tunaninsa wajen al'amuran duniya, la'ibun wa lahawun. Waɗansu kuma suna bambance tsakanin cewa la'ib shine wasa wanda yake da manya, amma al-lahaw galibi wasa na yara, wanda yake yanzu yanzan za a ce wani ne sarki idan an jima kuma an manta. To haka duniya take ba ta tabbata, yadda yara ba su dauki sarkin da suke ba, sarkin gangan suke nufi lokacin da suka rawa wani nadi suka hau dokin kara, danda dokin kara, da gaskiya suke gwada wasa. To haka duniya ma wato ba tabbas bace ba, ba ta tabbas. A takaice dai abin da dan adam ke shagaltuwa da shi, wazinatun, kuma akwai kwalliya a cikin duniya, wa tafakurun bainakum, da yawa juna alfahari a tsakaninku. Wannan na yawa, wannan alfahari yace na fi ka yawan ƴaƴa, ko na fi ka yawan dukiya, ko na fi ka asali. Galibi an fi yin at-tafakur bil ansab wal ahsab, wato shi alfahari an fi yin shi ko dai da dangantaka, mutum yace shi dan gidan wane ne, jikan gidan wane ne, yana nufin shi dan usuli ne, yafi wane asali. Wani lokacin kuma da matsayi da mutum ke da shi, idan yana da matsayi na sarauta ko na mukami, wani baya da shi, an fi yin alfahari da shi sama da yadda ake da dukiya. Wa takasurun fil amwali, da haka kaga takasur fil amwali, kuma gasar tara dukiya. Kowa ya samu abin da ya ishe shi larurar rayuwarsa, amma yanzu so ake waye huwa ne yawan abin. Kowa ya fi karfin abincinsa tun shekara 10 da ta wuce, wani tun shekara 20 da ta wuce, wani tun shekara 30 da ta wuce, ya fi karfin gidan da yake zaune, da abin da zai ci, da abin da zai sha, da na tufafinsa, na ƴaƴansa, da abin hawansa. Amma har yanzu kai da kake ba ka da abincin yau da na gobe ya fi ka nacin neman kuɗi, ba dai gina lahirarsa ba, a'a sai dan ga wani na nema ya kamo shi, ko yana nema ya daidai da shi, ko shi yana son ya kamo wani. Shi ne at-takasur, kokarin nuna wa juna tara dukiya. Takasurun fil amwali wal aulad, wato gasa ta yawan ƴaƴa da yawan dukiya. Tika da abinda duniyar ta kunsa na laibun din, da lahawun, da zinatun, da tafakurun bainakum, da takasur fil amwali wal aulad, dukkan su sai Allah ce kamata da gaisin, kamar misalin ruwa ne na sama, shi ne gari. A'jabal kuffara nabatu, wanda tsiransa da ke fitowa ya ƙayatar da manoma. Al-kuffar anan ana nufin manoma, ya ƙayatar da su yayin da suka ga ruwa din ya sauka, ya banya ta fito, abin ya ba su sha'awa. Summa yahiju, sannan daga baya kuma sai ya bushe, ya ƙeƙashe bayan ruwa ya ɗauke. Fatarahu musfarran, sai ka gan shi kuma bayan da launin ganyen ya zama kore, yanzu kuma launin ganyen ya zama musfarran, wato ruwan ɗorowa, yalo, fati-fati. Sun mai kunu hutaman, sannan ya kasance ya riddige a ban kasa, ya kalire, ya daidaice, ya tsatsage, ya zama guntu-guntu, shi ne hutaman. Haka duniya take, yadda daga gonan nan take, haka duniya ba take. Za ta fara da ta, yau kuma a zo ta wuce. Yanzu nan za a zo a ce ana bikin rantsar da wani, kuma lokaci kuma ka za a ce wani ya bar Gamman House da baya, ba haka bane ba? Yanzu lafi. Yanzu nan za a ce an naɗa wani, ana bikin baiwa wani sanda. Kuma yanzu rana sai ka kuma an ce an cire shi, ko wata rana kuma kaga an wuce da shi, wato an tafi da shi makabarta. Yau an wuce da shi ana jiniya, gobe an wuce babu jiniya zuwa makabarta. Wato haka duniya take. Yau mutum yana da kuɗi, wata rana baya da su. Yau yana da bukami, wata rana baya da shi. Yau yana da ƙoshin lafiya, da yarinta, da ƙuruciya, wata rana kuma ya tsufa, ya gaji, ya sai da sanda yake tafiya. Duniya ba ta da tabbas. Sai Allah ce wa fil akhirati, amma a lahira kuwa me ke can? Azabun shadid, akwai azaba mai tsanani ga waɗanda suka kafirce mu Allah. Wa maghfiratun min Allah wa ridwan, akwai gafara daga Ubangiji Ta'ala da kuma yarda ga waɗanda suka yi wa Allah da'a, suka yi imani da shi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, rayuwar duniya ba komai bace wai face kaya na rudi, kaya da ke rudin dan adam ya gigita shi. Wani in ya samu kuɗi sai kuɗin su gigita shi, wani kuma in mukami ya samu ko sarauta sai ya gigice ya fitar daga hayyacinsa, kaga ya canja kwata-kwata kamar ba shi ba. Wa qala ta'ala zuyyina lin-nasi hubbu shahawat minan-nisa wal-banina wal-qanatiril muqantarati minaz-zahabi wal-fidda wal-khaylil musawwama wal-an'ami wal-harth dhalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'a. Allah ya zuyyina lin-nas, an qawata wa mutane hubbu shahawati, san ababen sha'awa, ababen sha'awan nan na mai da mai, minan nisa kamar na mata, wal banin da ƴaƴa, wal qanatir al muqantarati da dukiyoyi, ababen tarawa, minaz zahabi wal fidda na zinariya da azurfa wal khailil musawwama da kuma dabbobi wato dawaki al musawwamati wadanda aka sanya musu alama ta kwalliya ko kayan ado ko kuma ragama shine al khailil musawwamati wal an'am da kuma dabbobin gida wato da shanu da tumaki da awaki da raƙuma suna al an'am wal har da kuma amfanin gona yawanci an kawata wa mutane san wannan wato in mutum baya san wancan yana san wancan in mutum baya san wancan yana san wancan duk gaba ɗaya a rayuwar mu an raba ta ne akan wannan wani kuma duka yana san duka din a takaice dai bukatar dan adam da Allah ya gina dan adam akai yana bukatuwa zuwa ga me waɗannan al'amuran da haka dole yake a wasu amma bayan mutum ya samu bukata abinda yake da shi zai toshe rayuwarsa wato ci gaba da san sai na tara sai na sami abinda ya wuce larura kuma ya shiga kwalliya to kuma wannan wani abu ne wanda yake gurgurdan san duniyar mutum gurgurdan yadda hakan zai kankama a zuciyarsa amma so na asali na bukatuwa wannan dole akwai bukatuwa zuwa ga abinci bukatuwa zuwa ga da bukatuwa zuwa ga mace duk dan adam yana da wannan bukatar inda daidaitaccen dan adam ne ta fuskar lafiyar jiki kuma da lafiyar hankali amma idan hankalinsa ya kwance kaga ba lalle bane ya zanto yana da sha'awar mace ko sha'awar aure ba kuma idan baya da lafiya ta fuskar jiki ba lalle bane ya zanto yana da sha'awar mace ko sha'awar aure to amma dan adam wanda yake daidaitaccen dan adam lafiyayye ta fuskar hankali ta fuskar jiki yana bukatuwa zuwa ga dukkan waɗannan al'amura da aka lissafa shi yasa Allah ya ce an gawatar wa dan adam san waɗannan al'amura a sai san su asali dan adam ya so su bai zama abin zargi ba a shari'ance a'a yadda yake abin zargi ya neme su ta hanyar da ba haram ba halal ba ta hanyar haram kamar ya nemi kuɗin ta hanyar haram ya nemi mace ta hanyar haram to kaga wannan ya nema ta hanyar da suke zargi ya shigo ciki ko kuma ya same su ta hanyar halal din amma kuma sun mantar da shi lahirarsa ya mayar da wannan din ya fifita wannan akan rabansa na lahira to wannan shi ma abin zargi ya shigo ciki kenan ina ba da an fahimta da Allah ya lissafa waɗannan ababe sai ce zalika mata'ul hayatid dunya waɗannan dukkanin su kayayyaki ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab a wurin Allah ne kyakkyawan makoma take ina ma ya kawo aya ta gaba dan anan ne aka yi cikakken mukarana sai Allah ce qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum shin kuna son in ba ku labari abin da yake wanda aka ambata muku alkhairi yafi matan yafi ƴaƴan yafi alqanatir almuqantarati min az-zawj wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'am wal hard dik yafi alkhairi lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahti al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad abinda da yawancin alkhairi ita ce aljanna da aka yi tanadinta ga masu takawa aljanna gidan aljanna wadda ƙwararru ke gudana karkashin gidajenta za su rayu a ciki ga mata waɗanda suke masu tsarki tsarkakan mata ba irin na duniya ba da kuma yadda daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala to kaga wannan ka ya fi wancan to idan wannan ya fi wancan to kenan shi wancan din sai dai ka ɗauki daidai bukatarka sauran ka abin nan ma'ana abin da yake nufi da daidai bukata daidai larurar rayuwa abinda ba za ka rayu ba sai da shi sai ka taƙaita a kansa kuma ka nemi shi ta hanyar mai halal sannan kuma kar ka mayar da shi ka zara mai ya mantar da kai mai lahirarka to kaga sai ka samu bin wannan ka same shi daidai da za ka sami amfanin jikinka da ƙwarin jikinka da tunani mai kyau ka yi bautar Allah wancan kuma ka je ka same shi da ke amma duk wanda ya zarafa a kan wannan to yana cinye yana rage rabansa ne na ta duk wanda ya wuce gona da iri a wannan to ya rage me yana rage wancan rabon nasa na can gurin yadda ka'ida zai kenan wa qala ta'ala ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala tughrannakum alhayatud dunya wa la yughrannakum billahi algharur ubangiji ta'ala ce ya ku mutane inna wa'dallahi haqq lalle alkawalin Allah gaskiya ne fala taghrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku wala yughrannakum billahi algharur kada mai rudi ya rude ku game da ubangijin ku mai rudi anan shine shaytan shike rudar dan adam wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce alhaqumut takabur hatta zurtumul maqabir hatta zurtumul maqabir wato alhaqumut takabur yawan san tare dukiya ya shagaltar da ku hatta zurtumul maqabir, buku an karaba har sai da kuka ziyarci kaburbura, har sai da kuka ziyarci kaburbura. A nan malamai suka ce, wanda ya je kabarin ziyara ya je ne, ta yadda yan ajima zai dawo, suka ce in ziyara ce, wato ana yin ishara cewa a ce zaman kabari ba dindindin bane, za a tashe ka domin kiyama. Yadda mai ziyara idan ya je gari zai dawo, to haka wanda ya je kabari, to ƴan ziyara sai ta waɗanda zanzango daga nan gudun sai ina. Shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa alkabar zuhilizul akhira, wato shi kabari kamar shi ne sauran kofar gida na lahira, duk wanda ya je sauran kofar gida saura ne ya shiga ciki, to haka kabari yake kina. Hatta zurtumul maqabir, har sai da kuka ziyarci makabarta, boko an karaba kun shagala da san tara dukiya da yaya din. Kalla saufa ta'lamun, lafazin kalla ana amfani da shi ne dan tsawa. Saufa ta'lamun, da sannan za ku sani cewa abinda kuka yi bukuyi daidai ba. Summa kalla saufa ta'lamun, wannan jumlar domin karfafa waccan da ta gabata ne, wato da sannan dai za ku sake sanin illar da kuka yi wa kanku da kuka shagaltu wajen tara duniya ko kuma manta da lahira. Waɗansu manzawan suka ce kalla saufa ta'lamun ta farko ana maganan a ranar mutuwa, dan adam zai gane kuskuren da ya yi ranar da mutuwa za ta zo masa, ya nemi a yi masa jinkiri ya gyara, kuma ba za a yi masa jinkiri ba. Summa kalla saufa ta'lamun, kuma zai ƙara gane kuskurensa kuma a ranar tashin kiyama kenan, bayan an tashi mutane ranar tashin kiyama. Kalla, Allah ya ce ku saurara ku ji, law ta'lamuna ilmal yaqin, inda kuna da sani sani na yaqini, la tarawunna al jahim, da sai kun ga kamar ga wuta a gabanku, inda da kuna da cikakken yaqini. Amma karancin yaqinin lahira ne sai kuke ganin kamar labari ne ake faɗa muku wanda ba ya da tabbas. Waɗansu ma su ɗauka ya yi kama da tatsuniya, amma wanda yake da yaqini sai ya riƙa ganin kamar ga wutan nan a gabansa. Wa qala ta'ala wa ma hadhihi al hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-dar al akhirah la hiya al hayawan law kanu ya'lamun. Ubangiji ta'ala ce wannan rayuwar ta duniya ba komai bace ba illa lahwun, face abu mai shagaltar da dan adam a zuci, wa la'ibun, mai kuma shagaltar da gangan jikinsa, ya ta amfani da kuzarinsa wajen abin da yake wargi ba gaske ba. Wa inna ad-dar al akhirah, amma lalle gidan lahira la hiya al hayawan, ita ce wadda take cikakkiyar rayuwa, law kanu ya'lamuna, inda mutane suna da sani. Wal ayatu fil babi kathiratun mashhura, ayoyin da suka shafi wannan babi suna da yawa, kuma shahararrun ayoyi ne ba sai an yi ta kawo su ba. Ma'ana dai idan mun kalli waɗannan ayoyi za mu fitar da sakamakon cewa lallai duniya ba ma a kwatanta ta lahira, ba daidai wa daidai suke ba, ko bai kamata kenan ta shigaltar da ɗan adam ba. Wa amma al-hadith fa akthar min an tuhsab fa nunabbihu bi tarafin minha ala ma siwa, bale ce amma abin da ya shafi hadisi kam su ma san fi karfin aqida ya su. فننبه بطرف منها على ما سواه, ذا فذكر تهنيار انبتر وني كسو نا حديثان على ما سواه با سي من انبتي سورا با يا وكي تا سورا. حديثي نا فالكو ان امر بن عوف بن الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث ابا عبيده بن الجراح رضي الله عنه الى البحرين ياتي بجزيتها, فقدم بمال من البحرين, فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف فتعرضوا له, فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعت أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين, فقالوا أجل يا رسول الله, فقال أبشروا وأمنوا ما يسركم, فوالله ما الفقر أخشى عليكم, ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وانا حديثي أنك لقوش دقاء عمر بن عوف الأنصاري الله سكال الدابريش يتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح, من ذا الله يأكل أبو عبيدة بن الجراح ilal bahrain zuwa ga wani yanki da ake kira da suna al-bahrain wanda yau kasa ce daga cikin kasashe na yankin tekun fasha da ake kira bahrain manzon Allah ya tura Abu Ubaida zuwa ga al-bahrain ya ati bijizatiha dan ya karbo jizya daga wajen ahlul kitab shine abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta su rinka bayarwa ga gwamnatin musulunci a madadin kyale su da aka yi da addinin su su zauna a ƙasa ta musulunci bayan an ci su da yake za su rinka bada wani abu mai kama da haraji duk shekara shine jizya sai manzo Allah ya tura Abu Ubaida dan ya je karbo wannan jizya ya zo da ita wato kaga wannan ke nuna karfin mulkin musulunci karfin daular ta musulunci a lokacin manzo Allah gari guda kasa guda tsakanin garin da Madina za a yi tafiya mai nisan gaske amma a tura mutum da ya kwale ya je ya karbo ya dawo kuma ya kawo har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah ya faɗi yadda za a kasanta ta an gane ku to me ya faru fa sami'at al-ansar bi qudumi abi ubaida sai mutanen Madina suka ji labarin Abu Ubaida fa ya dawo daga karbo jizya fa wa fa salat al-fajr ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo sallar asuba kowa ya zo wanda ba yake fashi nan ya zo sallar asuba wajen manzon Allah ya tsada mun ci tabbata gare shi fa nan ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin da manzon Allah ya kammala sallah in sarafa sai ya juya kamar zai tafi gida ya kyale su fa ta'arradu lahu sai ga sahabbai sun dan tare shi a hanya ana dan murmushi haka kamar dai za a ga yadda shi kaga dai ba za a ce ina zaka ba dan wannan yayi ci karo da ladabi amma dai za a antare ka irin tarar da za a nuna fa muna nan fa fa tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya murmushi shine ra'ahu yayin da ya gansu ya tabbatar cewa akwai abin da ya kawo su kenan thumma qala sannan sai ce da su azunnukum sami'tum anna aba ubaida taqadima bi shay'in min al-bahrain ina jin kun samu labarin cewa Abu Ubaida fa ya dan zo da wani abu daga bahrain haka ne ko ba haka bane fa qalu ajal ya rasulullah suka ce eh haka ne manzo Allah lalle mun ji Abu Ubaida ya dawo lafiya fa qala sai manzo Allah ce abshiru ku yi bishara wa amilu ma yasurrukum ku yi kikan fata na duk abin da zai faranta muku rai in dai wajen mu'amalar ku da ni ne yace fa wallahi mal faqara akhsha alaikum yace wallahi ni ba na jin so muku tsoron talauci walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum amma abinda nake ji muku tsoro a shimfida muku duniya kama busitat ala man kana qablakum irin yadda aka shimfida ta akan wanda suke kafin ku a yalwata muku yaya da dukiya arzikin ku tattalin arziki yayi waita irin yadda yayi waita akan wadanda suka riga ku da a duniya fatanafasuha kama tanafasuha sai ku zo ku bige da yin gasa a cikin duniya din irin yadda wanda suka gabace ku din suka bige da yin gasa a cikin ta fatuhullikakum kama ahlakatuhum sannan daga ƙarshe duniya ta halakar da ku irin yadda su ma ta halakar da su manzo Allah ya ce wannan shine abin da nake ji muku tsoro talauci in dai imani na nan ai ba wani damuwa amma a samu kudi a rasa imani shine abin da nake ji muku tsoro dan za ka talaka galibi baya gasa to da me za ka gasa amma gasa masu wadata suke gasa ko ya kaga mutum yayi gasa to an dan samu dan wadata ne shine sai ai gasa amma mutum bai samu wadata ba yana nan kadaran kada hani nasi ina wata gasa ko wani abin nan da wani kaga anan manzo Allah yake faɗa wa sahabbai wannan magana sahabbai fa a matsayi da mataki na imanin su manzo Allah ce bana ji muku tsoron talauci abinda nake ji muku tsoro shine duniya a shimfida muku ita a yalwata muku ita irin yadda aka yalwatawa waɗanda suka riga ku a da suka yi gasa ta halakar da su ina jin tsoron kuma ku zo a shimfida muku ku yi gasa ta halakar da ku kaga annabi ya faɗi wannan magana gashi yau ana ganin ta a fili a zahiri wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الحياة الدنيا ومن زهرة الدنيا وزينتها أبو سعيد الخدري من ذا الله يزونا على المنبر أكم منبري وجلسنا حوله جسم كذونا أجيبانسا ودنسل قدام ودنسل قهوك ودنسل قبانسا فقال سيتي إن مما أخاف عليكم من بعدي wallahi yana daga abinda nake ji muku tsoron bayan na bar duniyan nan ma yuftahu alaikum min zaharatil hayat min zaharatid dunya wa zinatiha abinda za a yalwata muku a bude muku shi na kawa ta rayuwar duniya da kwalliyarta shi nake ji muku tsoro duniya idan ta wuce same ku kila ba za ta kyale ku haka ba kaga shi ma wannan hadisi duk abu ne da yake nuna kashedi dangane da shagaltuwa da duniya muttafaqun alayhi wa anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رواه مسلم وانا حديثي أن كربوش دقاء أبو سعيد الخدري الله سكاري داء قريش ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي إن الدنيا حلوة خضرة لن لقيت الدنيا حلوة tana da dadi khabira kuma tana da ban sha'awa wajen gani wa inna allaha ta'ala mutakhlifukum fiha Allah kuwa zai halifantar da ku ciki ya ba ku mukami ya ba ku dukiya ya ba ku yaya fa yanzura kaifa ta'malun ya ga yaya za ku yi shin duniyar nan za ta shagaltar da ku ta sa ku yi nesa da imani da ayyukan alkhairi ko kuma a'a za ku jajirce ku yi fada da zuciyar ku ku yi fada da duniya ku ga cewa kun yi ayyukan alkhairi da haka fataku duniya ku kiyayi duniya wattaqun nisa sannan kuma ku kiyayi mata wato kenan irin yadda ake jin tsoron abubuwa na duniya gaba ɗaya za su iya halakar da dan adam kuma haka ake jin tsoron mata na iya halakar da dan adam rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi wa an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة حديث ياتي فترة قال الصمد الله سكار الداعريش ماذا الله يكشف اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يا الله باب وتر أيوة فسير أيوة الله هرا ون أيوة الدنيا باشر التبر ده هكذا ماذا الله سينون كمر بابه دومين تنا ده فرق وتر ده كريش وما ده أبدا بتم يسامو أشكين تا كمرد ده نشافة دا أبو غدابيني ke gurbata rayuwar duniya wato abu na farko tsuba abu na biyu ko mutuwa inda za a cire wannan to da duniya gidan zama ne to amma tunda ba za a iya cire wannan ba kuma wannan baya da magani shi da tsufa baya da magani dan mutum ya tsufa shi kenan ya riga ya tsufa kenan sannan mutuwa kuma babu abin da ke tare ta to wannan shi ne abin da ke gurbata rayuwar duniya duk dadin da zai zanto ba ta da shi shi ne wani mai hikima ke cewa latiba lil aishi ما دامت منغصه لذاته بالذكار الموت والهرب اي بابو وتر بابو وني دادي ا cikin rayuwa matukar dai kayayyakin din dadin a gurbata suke da tunanin mutuwa da kuma tunanin tsufa idan duk dadin da kike ji in ka tana zan tsufa duk dadin da kike ji in ka tana zan mutu sai ka ga wannan dadin ya zama gurbatacce yace to ashe ba rayuwa bace ba kenan ya kamata kenan abinda yake rayuwa shine abinda idan ka je baka tunanin tsufa baka tunanin mutuwa wanda wannan في على هلا في أشكن الجنة وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله وانا حديثي شما انكر قد أبو سعيد الخدري الله سكار الداغريش يتبع الميت ثلاثة abinda ke bin mamaci al'amura ne guda uku wato mamaci lokacin da ya mutu aka dauke shi zuwa makabarta abu guda uku ke biye da shi na farko ahaluhu wato ahalinsa wanda sun kunshi iyalin gidansa da danginsa da ƴaƴansa da sauran abokanan arziki da makwabta da suka taru domin raka shi makabarta wa maluhu na biyu kuma dukiyarsa wa amaluhu abu na uku shine aikinsa fa yarji uthnan wa yabqa ma'ahu wahid guda biyun sai su dawo sai ɗaya ne zai tsaya tare da shi yarje wa ahluhu wa maluhu wa yabqa amalu da iyalinsa da dukiyarsa duk za su dawo abinda zai tsaya tare da shi shine aikinsa to kaga wato dukiyar ba za ta raka mutum can ba ke dawowa za ta yi to a nan gurin tsakanin dukiyar da ahalin da kuma aikin wanne kamata mutum ya bai wa muhimmanci kenan aikin tunda waɗannan suna tare da kai ne a lokacin rayuwa kuma za su kai ka har zuwa makabarta daga makabarta sun ciwo kuna su rabu da kai amma aikin ka shine zai tsaka da kai cikin makabarta. Kaga ya kamata kenan mutum ya bashi muhimmanci. Wannan hadisi muttafaqun alayhi. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haka dai wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri yace manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace يؤتى بأنعم أهل الدنيا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار الصبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة ويقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم مثال التي يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار وندي فكوة نئم الدنيا سكين يموت ذا أزودشي يوم القيامة أرانا تاسي قيامة واتو a kaddara wannan shi yafi kowa jin daɗi a rayuwar duniya shi yafi kowa morewa ta kowane irin abinci sutura mukami matsayi mata abin hawa da sauran kayan alatu fa yusbagu fi nnari sabgha sai a tsoma shi tsoma a ɗaya kawai cikin wuta a fito da shi thumma yuqal sannan sai a ce da shi ya ibn adam ya kai dan adam hal ra'aita khairan qattu a ce tunda kake a rayuwarka ka taba saduwa da wani alheri wata daula wani jin daɗi wani kayan alatu hal marra bika na'imun qattu shin ka taba zama cikin wata ni'ima tunda kake da fa yaqulu la wallahi ya rab yace wallahi ya Allah ban taba ganin wani alkhairi ba ban taba jin wani daɗi ba tunda aka halicce ni zuwa yau tsomawa dai kawai cikin wuta aka zaro shi aka yi masa wannan tambayar amma ya mantar da shi dukkan daɗin da ya ji a duniya tsawon shekara 60 tsawon shekara 70 80 to ballantara idan mutum ya yi shekara 80 shekaru nawa ne jin daɗi a cikinsu kaga dai kafin ya fara jin daɗi ba yarinta tana nan ba har ya kai ɗan shekara 15 har ya balaga har ya kai ɗan shekara 20 har bai fara sana jin daɗi ba ko akwai kuɗi a gidansu bai san yadda ake jin daɗi ba lokacin da ya yi makaranta ya yi wayo ya ɗan jaje ya shiga duniya ya ci kuɗi da mutane yana ɗan shekara 25 zuwa ɗan shekara 30 to ya fara jin daɗi kenan da ya kai shekara 40 ta fara wucewa likitocin duniya sun yadda da ka wuce shekara 40 ganinka ba ya fara raguwa komai na jikinka zai fara warwarewa kana ƙara gaba yana ƙara warwarewa da kuzari da gani da tunani kowane irin abu ya fara dakushewa to balantana ka kai 50 ma'ana sai ka ga cewa shekaru 15 ne ko 20 na jin daɗin to wannan shekaru 15 ɗin da kake cikin ƙarfin hankali ƙarfin jiki ƙarfin kuzari ƙarfin mazakuta ta saduwa da ya mace ƙarfin jin ɗanɗanon gishiri ko magi ko wani abu ko kilishi ko tsire a bakinka ƙarfin jin daɗin kowane irin abu jin daɗin sauti mai daɗi ganin abu mai kyan gani wannan shi kanshi shekara 15 ɗin da za ka yi kana cikin wannan ba kullum ne fi kake cikin jin daɗin wata rana a baka haushi wata rana ka ba kanka haushi wata rana matarka wata rana ɗanka wata rana makwabcinka wata rana harkar business ɗinka wata rana kasuwancinka wata rana direbanka wata rana yaron gidanka a haka ne balantana in kana Najeriya kullum sai dai ba ta fa kai tsaki to kaga wannan kadai ma sai ga duk wannan tsakin da zaka yi baya gurbata jin daɗin ka je ka tambaya a ce ba mai ka je da gurbata jin daɗin ka tambayi kaza babu ga kudin sa ya babu abin ai yana gurbata jin daɗin to duka gaba ɗaya shekarun da yana jin daɗin fa shekaru 15 ne in mutum ma ya yi shekaru 80 in mutum ya yi shekaru 100 in mutum ya yi shekaru nawa na jin daɗin da ya sosai da sosai sauran da rakiya ce shekaru 15 ne ko nawa makamancin haka kadara su kai 20 har ka kai ɗan shekara 50 kana nan kana maintaining ɗin jinka da ganinka da kuzarinka da ƙarfinka da komai da mazakutarka har ka kai ɗan shekara 50 kadara shekaru 20 ne kai kana jin daɗi ko shekaru 25 to amma a gurɓace ke kuma da wani tashin hankali da damuwa game da ƴaƴanka game da matanka game da business ɗinka game da wurin aikinka game da siyasa game da komai na duniya da kake ciki kullum kana cikin damuwa da kunci haka a gangan da haka to kaga kenan idan mutum ya san haka duniya take ya fahimce ta a wannan fahimtar dan Allah ya kamata ya makantar da idonsa wajen neman ta, ya neme ta kuma ta hanyar haram, ta hanyar saɓon Ubangiji, wani daɗin zai ji, a nan ba zai tafi ya bar shi. Kana nan da kuɗin ga komai, kana son ka ji daɗin ga kuɗin kuma ba halin jin daɗin, dan jikin naka ba zai iya jin daɗin ba, ka wuce lokacin da ake jin daɗi. To wannan shi ne abin da ya kamata ɗan adam ya ɗauka. Ka duba wanda ya fi kowa jin daɗi za a tsoma shi cikin wuta a fito da shi, a tambaye shi, hal ra'aita khairan qattu, ka taɓa ganin wani alheri da idan ka gani na ido ka taɓa gani? Hal marra bika na'imun qattu, shin wani wata ni'ima ta taɓa shuɗewa tattare da kai tun da? Fa yaqulu la wallahi ya rabbi, ce wallahi ya Ubangiji sam ban taɓa ji ba, ban taɓa gani ba, ban taɓa shiga cikin ni'ima ba. Wa yuta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli aljanna, sai kuma a je cikin aljanna a ce wa yafi kowa talauci lokacin da yake duniya, yafi kowa shan wahala a lokacin da yake duniya, sai a zo da shi cikin yan aljanna kenan. Fa yusbagu sabghatan fil janna, sai a tsoma shi cikin aljanna, sai a fito da shi. Fa yuqalu lahu, sai a ce da shi, ya ibn adam, ya kai dan adam, hal ra'aita busan qattu, shin ka taba ganin wata rayuwa mai tsanani tunda kake a da? Albusu shine ashidda, hal marra bika shiddatun qattu, shin wani tsanani na talauci ko rashin lafiya ya taba shudewa a cikin rayuwarka game da kai? Fa yaqulu la wallahi, yace wallahi tunda nake ban taba shiga cikin wata wahala ba. Ma marra bi busun qattu wala ra'aitu shiddatan qattu, tunda nake ban taba ganin wani takeici ba, sannan ban taba ganin wani tsanani ba a cikin rayuwata. Haka shi kuma zai faɗa, saboda ni'imar aljanna ta mantar da shi dukkan wahalar da ya sha a nan gidan duniya. Rawahu Muslim, wannan shine abinda Imam Muslim ya ruwaito na hadisi. Kaga wannan kushika babu, ya kamata ya ja hankalin mu game da abinda ya shafi duniyar mu. Na ga mu ga mana misali cewa ko da a yanzu muna karfe 8 na yamma ko 8 saura, wanda ya ci abincin rana karfe 2, abincin rana mai alfarma na garare, haɗaɗɗen dish shi ya ci abincin rana da shi, da wanda ya ci kwaɗo, da wanda ya ci garin rogo ya samu gyaɗa amaro ya ci, duka dai sun kawo karfe 8. Ba wanda yake jin ɗanɗanan a yanzu tattare da shi a harshensa. Yanzu abin da ya rage shi ne hisabin. Garin rogo za a kalle ku, ba wanda za a ga shi da haka a kan hancinsa ko a goshinta, ba wanda aka rubuta, duk kun dai kawo karfe 8. Kila idan an biya, an biya ya duka koshin lafiya. To kaga a nan gurin yana daga cikin abin da ya kamata dan adam wato ainihin ya zira ido kenan a kansa, rashin tabbas din da wato ainihin duniya take da shi kenan, ba ta tabbas. Wa anil mustawrat ابن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أنكر بو حديثي دقاء المستورد ابن شداد الله سكال الداء قريش يسي من ذا الله يتي ما الدنيا في الآخرة لا هرب قومي بتبيدا أنكوتن تاتا الدنيا illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, sai gurgudan yadda ɗaya daga cikin ku zai sanya dan yatsansa a cikin teku, falyanzur ya duba yaga, bima yarje da me dan yatsansa ya dawo da shi, a ce ga teku, sai ka je ka dauki dan yatsan ka, ka nutsa dan yatsan sai ka zaro shi haka. To gurgudan abin da ka rago a cikin tekun shine gurgudan duk kayan alatun duniya in an kwatanta shi da lahira, duk abin da ke cikin duniya, da Turai, da Amerika, da kasashen Laraba nan masu bala'in kuɗi, da Jaman, da su Brunei, da duk abin da ke ciki, da mu ma nan da Abuja, da Lagos, da GRA din nan Kano, da ina ne, duk abin da ke ciki gaba ɗaya na hada ba. Matsayinsa da lahira kamar matsayin ka ɗauki ɗan yatsan ka sa cikin teku sai ka zari shi haka. Faliyan zurbi ma yarje, manzo Allah ce kalli ɗan yatsan ya ga me ya ɗauko a cikin teku. To haka duniya take, kaga wannan babban misali mai jawo hankali da manzon Allah yake kenan. Rawahu Muslim. Wato wani iko Allah da hadisin Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, ba yadda mutum zai balagala ce kai wajen kila da'ifi ne. Abinci ko mana Bukhari Muslim, Bukhari Muslim wato. Wa an Jabir radiyallahu an anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
marra bisuqi wan nasu kanafataihi, a wani littafin zaka ga rubuta kanafaihi, haka ne ko? Jabir dan Abdullah yace manzon Allah ya shiga cikin kasuwa, wato wannan kinu da tawazu'un manzon Allah, ya shiga kasuwa shi kansa dan yaje sai wata wani abun bukata shi, ko kuma dan ya kai ran gadi na bazata ya ga ya ake kasuwanci ya fadakar. Manzon Allah ya shiga cikin kasuwa, wan nasu kanafaihi, mutane na gefansa dama da hagu, shine kanafaihi. Famarra bijadin asak, sai manzon Allah ya wuce kusa da inda wani dan akuya yake, asakka, wato kamar matacce ne ko mai asakka, wanda yake mai yankacin kunnuwa shine asakka. An gane ku? Fa akhadha bi udhnihi, sai ya rike kunnu mai yitin wayawar matacce, wato kamar dan akuya ne, dan tayi sabuwar haihuwa bai dade ba, gashi matacce ga kuma kunnuwarsa ɗan ƙanana, mai yitin gashi matacce gawa ne kenan. Fatanawalahu, sai manzon Allah ya dauke shi da hannu. Fa akhadha bi udhnihi, ya rike kunnuwan, ya rike shi, kaga ruko na mai na nuna abun baya da kima, domin in abu na da nauyi zai iya daukuwa ta kunne, sai in dan gangane ne zai iya daukuwa ta hanyar kama kunnuwansa. Summa qala, sannan yace, ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bi dirham, wa yake san in sayar masa wannan da dirhami daya? Fa qalu, sai sahabbai suka ce, ma nuhibbu annahu lana bi shay'in wa ma nasna'u bihi, suka ce wallahi ba wani abin da zamu iya bayarwa ko min kankantar sa a bamu wannan, yene zamu da shi? Summa qala, sannan sai manzo Allah ce, atuhibbuna annahu lakum, shin kuna so in ba ku shi kyauta? Kaga sai su ga kabar tsokana su manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam, shi kuma wa azai yake so ya musu. Qalu, sai suka ce da shi, wallahi law kana hayyan kana aiban, ko da rayayye ne ma a ba mutum dan ta yi sabon rayuwa ce an baka shi, ta aibu ne. An gane ku? Annahu asak, wato gashi nan da siffarsa wanda yake wato ainihin asak, wato mai ƙananan kunnuwa ne. Fa kaifa wa huwa mayyit, to yana da rai ma in an ba mutum wannan aibu ne da ya karba, to yaya kuma balantana kuma a ce mushe ne? Fa kana, sai manzo Allah ce, fa wallahi, ina rantsewa da Allah, la duniya ahwanu ala Allahi min haza alaikum, duniya ta fi kaskanci a wurin Allah sama da kaskancin wannan a wurin ku. Yadda wannan ba ya zama komai a wajen ku ba, haka duniya ba ta kai ma matsayin wannan ba a wajen Allah. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim da ya ruwaito shi. Qawluhu kanafataihi, ai janibaihi, mutane na gefansa dama da hagu. Wal asak, shine as-saghir al-udhun, abinda yake da ƙananan kunnuwa shine al-asak. Allahu akbar. Hadisin karshe da zamu tsaya kansa, an Abi Dharr radiyallahu anhu qala, kuntu amshi ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi harratin bil madina, wato Abu Dharr yace na kasance ina tafiya tare da manzon Allah a cikin wata ƙasa mai kulurubai, al-harra, wato sune kamar wurin tafiya wanda yake da duwatsu, haka ƙananan duwatsu. Da me? Marmara, yauwa, da maremari, haka ne. Bil madina, a Madina. Fastaqbalana Uhud, muna cikin tafiya kawai sai ga dutsen Uhud a gabanmu. Fa qala, sai manzon Allah ce, ya Abu Dharr, ya kai Abu Dharr, qultu labbayka ya Rasulullah, ce na ansa maka ya manzon Allah. Fa qala, sai ce, ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadha dhahaban tamdi alayya salasatu ayyamin wa indi minhu dinar, yace wallahi bazan taba kaunata ba a ce ina ma ina da kwatan kwacin girman dutsen Uhud dinnan din zinari ne, sannan ya zauna a wurina har ya kwana uku, akwai ragowar dinari daya, face sana ciyar da shi gaba daya. Wato kaga manzo Allah ba sai baya son ya samu wannan kamar Uhud din ba, a'a, ba zai so ba ya same shi a ce yayi wuce kwana uku bai raba shi ba wajen aikin alkhairi, illa sai un ursiduhu lidainin, sai dai kawai dan kadan da zai iya ajiyewa dan gudun kar in ci bashi. Illa an aqula bihi fi ibadillahi hakaza wa hakaza wa hakaza, sai dai kawai in aiwatar dangane da bayin Allah in aiwatar haka 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 wato ina nufin in dauka na in bayar dama in dauka na in bayar hagu in dauka na in bayar gaba na ina nufin kawai sai dai in ga na raba shi gaba ɗaya in ba dan abin da zan ajiye ba dan gudun bashi wato dan nan haka za wa haka za din shine ya fassara shi cewa an yaminihi wa an shimalihi wa an qalbihi wato daman sa da hagun sa da bayan sa summa sara sannan suka ƙara ci gaba da tafiya manzo Allah ya ƙara ci gaba da tafiya fa qala sai manzo Allah ya ce innal aktharina humul aqalluna yawmal qiyama innal aktharina lalle mafiya rabo mai yawa a nan duniya humul aqalluna yawmal qiyama sune mafiya kankanar rabo kuma a lahira illa man qala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza sai fa wanda ya aiwatar da dukiyarsa kamar haka ya bayar nan ya bayar nan ya bayar nan ma'ana duk wanda yafi kuɗi a duniya kuma a lahira shi yafi zama cikin mai wato rabo kaɗan na lada ko na matsayi sai fa in ya raba dukiyar nan tashi ya fitar da haƙƙin Allah ya kula da haƙƙin danginsa wato an yaminihi shi ma wa an shimalihi wa an khalfihi wa qalilun ma manzo Allah sai ce amma kaɗan ne a cikinsu za su yi haka summa qala li sannan sai ya ce da ni makanaka la tabar hatta atiyaka tsaya a nan inda kake kar ka bar nan har sai na dawo summa talqa fi sawadil layl sannan sai manzo Allah ya tafi cikin duhun dare hatta tawara har sai da ya buya bana ganin sa fa sami'tu sautan qadr tafa'a sai kawai naji wani sauti da ruguje kamar ana maganganu fatakhawwaftu an yakuna ahadun arda lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na tsorace kada wani ne yaje zai farwa manzon Allah fa aradtu an atiyahu sai na so in je wurin da naga ya nufa fa zakartu qawlahu sai na tana maganar sa cewa la tabrah hatta atiyaka kar ka bar nan har sai na zo na same ka falam abrah hatta atani sai na tsaya ban bar wajen ba har sai da ya zo kaga biyayya ta sahabbai kenan fa qultu sai na ce shi laqad sami'tu sautan manzo Allah da ji wani sauti takawwaftu minhu har na furgita na tsorata fa zakartu lahu na ambata masa duk abin da naji da kuma niyyar da na in je wajen na tuna kuma ya ce mai in tsaya fa qala hal sami'tahu ya ce a ka ji wannan sautin qultu na'am sai na ce eh na ji wannan sautin qala sai manzo Allah ya ce zaka jibrilu atani wannan kan malaika jibril ya zo waje na fa qala ya ce man mata min ummatika la yusriku billahi shay'an dakhala aljanna dukan wanda ya mutu cikin al'ummarka bai taba yin shirka da Allah ba ko kuma yayi amma ya tuba dakhala aljanna zai shiga aljanna qultu sai na ce da shi wa in zana wa in sarak ko da mutum ya zina ya yi sata qala wa in zana wa in sarak yace ko da ya zina ya yi sata wannan ba za su hana shi shiga aljanna ba sai dai su hana shi shiga a karan fari a ce za a yi masa azaba gurgudan laifinsa amma da ƙarshe za a cire shi a kai shi aljanna matukar ya mutu da tauhidi ya mutu da aqida ta gari wa hadha lafzul bukhari wannan shine lafzin imamul bukhari to ina ga sai mu dakata nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tambayoyin da kuka yi duba wanda suke da alaka da darasin da muka yi ina ga yana da kyau mu rika sabawa yin tambaya dangane da abin da aka yi cikin darasi shike ba mai karantarwa damar wato an fahimci darasin kenan amma idan ya zanto tambayoyi a wajen darasin to sai ya zanto galibi sakamakon da aka fita da shi na tambayoyi shine abin da aka yi na darasi to da haka sai ya zanto tambayoyi cikin darasi za su taimaka don a fito da kila wani abin da lokacin da muke sharhin hadisan hankali bai kai gare shi ba ko kuma cikin cinkoson tunani da abin nan ya wuce mutum bai faɗa ba don Allah kulka taimakawa wajen haka wannan yana cewa tana da alaƙa da darasin bismillah eh za mu gani cikin hadisan ai ba mu kammala babin ba ai abu guda uku ya faɗa wato gudun duniya da kuma yadda da ɗan rabo kaɗan a cikinta da kuma falalar kaga kuma hadisan ba na jin mun yi rabin hadisan a cikin babin to kaga za mu zo ne ai daga ƙarshe sai mu fitar yan duk abin da muka karanta duk yana nuna mana yadda za a mu guji mai duniya ɗin a ciki kuma ai a iya fahimtar hadisan da suke nuna in ma za ka ɗauki rabo a shi ka ɗauki rabin ya zama mai kaɗan tunda sahabbai suka tare manzon Allah suna son a basu ai bai hana su ba amma ya nuna musu kar wannan ya zarge musu a cikin zuciyarsu, ya nuna musu kuma kar su kai matsayin za su ga gasa irin yadda waɗanda suke a da su kai gasa. Amma a cikin babukan da muka karanta a baya, ko da yake tunda karatu ne yakan samu wani hutu wani lokacin mai tsawo musamman daidai lokacin da na tafi Sudan, amma idan ba ku manta ba, amin yi babi, mun karanta babi da yake magana akan al-faqir shakir ko al-gani shakir da al-faqir sabir, babin da yake magana akan mawadaci mai godiya da kuma talaka mai hakuri cikin su wayin falala. Ina jin idan ku manta ba, mun karanta hadisi akai da dogon bayani a wancan lokaci. Alaikum salam. Akan wa in zana wa in saraka, wato da manzo Allah yake cewa duk wanda ya mutu bai yi shirka ba. A nan gurin kalmar bai yi shirka ba, ko dai zanto bai yi ba kuma ya yi amma ya tuba kafin mutuwa, wato duk wanda ya ci sa'a ya cika ba tare da yana yin shirka ba, ko da ya taba yi a rayuwarsa da ya tuba ya daina shirka, to sakamakonsa shine aljanna. Sai manzo Allah cewa in zana wa in saraka, ko da ya taba yin zina ko da ya taba yin sata. Abin nufi da zina da sata laifuka ne, amma ba za su dawwamar da mai su a cikin wuta ba. Shi yasa na ce ko dai karan fare zanto an yafe masa, tunda duk abin da ba shirka ba idan mutum ya mutu da shi Allah na iya yafe masa, tunda ya ce wa yanzu ma duna zalika liman yasha, ko kuma ya zanto za a sa shi wuta a yi masa azaba gwargwadon laifin zinar, gwargwadon laifin satar, sannan da ya karshe a shirye shi a kai shi aljanna, ba dai zai dawoma cikin mutu ba, tabbas zai shiga aljanna. Abinda hadisin ke nuna wa kenan. Wa alaikum salam. Malam, dangane
da magana da kake cewa wannan
hadisi ne, yace
amma dai bar wani abu din biyan ba shi. Malam, kuma shi da malam shi ne, sai da jira ne shi malam. Kai ko malam ne zai yaro ya hannun sa ta tsaro. Kai din mai lalle sai da dukiyar nan ba. Tunda shi malami ne to ai ka ai ka ya bayar da.
Wato ba haka bane ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matakin sa koda a cikin sauran annabawa, kaga da shi ne shugaban su. Karfin imanin sa, karfin yakinin sa game da Allah subhanahu wata'ala ya dira karfin yakinin dukkan wani bil adama da aka taba samu a bangarsa. Da haka sai zanto shi guri yake, ina ma a ce yana da dutsen da ta kai girman dutsen Uhud, kuma ya zanto ya raba ta gaba ɗaya bata kai kwana uku ba, sai ba abinda zai ajiye dan biyan bashi. Abinda zai ajiye dan bashi, in ma dai dan kare shi bashi, ya ajiye dan wata larura ta taso dan kare shi bashi, ko kuma a'a ya ajiye dai in wata larura ta samu wani ta bashi ya biya masa. Tunda da kansa yake cewa dukkan mutumin da ya mutu ya bar dukiya, ce to dukiyarsa ta iyalinsa ce. Wanda ko ya mutu ya bar yara ƙanana ko ana bin sa bashi, to a zo mu za mu biya masa bashin sa, ko mu za mu kula da yayansa. To kaga wannan sai zanto zai ajiye ne dan wancan ko ta kwana, tunda mutuwa ba ta tabbata ko yaushe za a iya mutuwa sauransu. Amma kafa hujja da wannan hadisin akan cewa a zargi wani mutum da an ga yana da alaka da addini ko malami ne ko mai wazi ne, a ce ya kamata duk abin da ya mallaka ya bayar, wannan kuskuren fahimta ne. Inda dan haka ne da ba a taba samun wanda ya zakka ba cikin sahabban manzon Allah, tunda baka tara wa ballantana suka yi zakka. Ita ko zakka kaga ai ka'ida sai ya kai dinari 20, dinari 20 sai ya za shekara ta zagayo, to in baka ajewa ya za a shekara ta zagayo. Amma kaga da Abubakar da Umar da Usman da Abdulrahman bin Auf da Wahib duk ba sun yi zakka ba, duk kuma sai suke ne a Madina. Usman da Affan da suka je dukiya kuskure suka yi, ba su kuskure ba. Kuma ga abinda manzon Allah ya samu ɗaya daga cikin sahabbansa, ina jin Sa'ad bin Abi Waqqas ne, bai da lafiya manzo Allah ya je duba shi, da ya je sai ce ya manzo Allah, ni dinnan ina da dukiya, ba ni da wani a duniyan nan sai iyata, ita kadai ce mai cin gadona, shi in bayar da sadaka rabin dukiyata? Manzo Allah ya ce a'a, in bayar da kashi ɗaya bisa uku? Manzo Allah ya ce kashi ɗaya bisa uku kai yana da yawa. Jiba ya raba uku, ya dauki kashi ɗaya bayar sadaka ya bar biyu? Manzo Allah ya ce yana da yawa. ya ce da shi cikin abin da ya ce da shi, ka mutu ka bar ƴaƴanka da wani abin da za su gada daga wajenka wanda Allah ya baka, ya fi alkhairi sama da ka kyale su alatan da ya takafa kunan nasu, zanto mabarata suna miƙa hannu ga mutane. Kaga wannan hadisi yana cikin Bukhari, kuma karanta shi nan cikin Riyadus Salihin. Kaga anan baya da lafiya tsakanin mai lafiya da mara lafiya, wa aka fi wane ne ya kamata ya fi ajiye dukiya ko ya ki ajiyewa? Ya kamata mara lafiya ya yi maza ya rabu da ita, don shi yana ganin yin zaƙi da mutuwa ta zo. Sannan ya tambayi shawaran manzo Allah in yi sadaka da dukiyar gaba ɗaya, ce a yace rabi fa, manzo Allah ce a ɗaya bisa uku fa. Duk da haka manzo Allah ce as-sulus wa as-sulus kathir, sulusun dukiya kan an yana da yawa. To kaga a nan gurin kenan ajiye dukiya da mutum zai yi ba shi ne haramun ba cikin addinin musulunci. Sannan ajiye dukiya ba shi ne ke nuna mutum baya da zuhudu ba. Za mu zo nan gaba mu gana wa cikin hadisin izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa izhad ma fi aidin nas yuhibbuka nas, karkashin wannan hadisin ko ku duba karkashin cikin littafin Ibn Rajab al-Hanbali Jami'ul Ulum wal Hikam, Abu Muslim al-Khawlani yake cewa wato zuhudu ba shi ne ba aiki ne na gabbai ba, a zuci ne. Ga dukiyar amma zuciyarka ba ta rataye da ita ba, ba ta makantar da kai ba, wannan shi ne mai zuhudu. Amma ba wai da ta zo ka jefar ko ka cinna mata wuta yadda sufayen da suke yi, wannan ƙarya ne, ba zuhudu ba ne ba. Don sahabbai sun tara dukiya, amma ta rataye da dukiyarsu ta yadda ta shagaltar da su, sun manta da lahirarsu, sun neme ta hanyar haram, sun yi aikin alkhairi ita, sun yi rawa, duk ba su yi wannan ba. Sun yi aikin alkhairi, sun yi zakka, sun yi aikin alkhairi, sun ciyar, sun yi kaza, wannan kaga zuhudu kenan. To dan haka mu dauka cewa wai dan mutum shi mai addini ne bai kamata ya rike koko ba gida ba, wannan jahilci ne, wani sufanci sufanci ne haka mulkan gado, amma dai ba addini bane ba, kuma koyarwar manzon Allah bane ba. A shi ya ce da yafi ne, amma sahihi ne, ka duba sahihi al-Jami' hadisi ne sahihi. Dam to wannan yake cewa mutum ne ya auri yarinya, bayan ya aure ta kuma ba a jima ba sai ya mutu, ba ta tare ba ma, ya ce ba ta tare ba sai ya mutu, shi mutumin ya mutu, to ya rabon gado, za ta ci gadonsa. Farko dai za ta yi ta kaba, kuma za ta ci gadonsa. An gane ko? Inda a ce ya sake ta kafin fara saduwa da ita, to kaga ko idda ba za ta yi ba, tunda nassin Qur'ani abin da yake nan, ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ya wadanda suka imani, idan kuka auri mata sai kuma kuka sake su kafin saduwa da su, ba wata idda da za su yi mu. Da haka idan mutum ya auri mace bai taba saduwa da ita ba, ya sake ta ba wata idda da za ta yi, a ranar da ya sake ta a ranar in ta samu wani mijin ya halatta a daura mata aure. Amma idan mutuwa ce ya yi, to ba magana ya sar da ita ko bai sar da ita ba, dole sai ta yi ta kaba, sannan kuma za a ba ta gado a matsayinta na matarsa, gwargwadon yadda rabanta ya kama. Wannan kuma wai mafarki ya yi, ya gamu da wani mutum, sai mutumin ya bashi wata saiwa, ya ce da shi saiwar tumfafiya ce, wai ya kamata ya riga hada da kwalliya ta sa yana sawa a idansa, to ya zai yi haka din? Kai mafarki kuma ka ɗauki saiwar tumfafiya ka je ka sa, idan ka je kuma kan ce fa kuma ka yi ka cewa kuma ka ce a mafarki aka faɗa maka? Ni dai ban baka wata, waka je ka sa ba. Shin ana yin kwalli dama da saiwar tumfafiya? Kar ka je ka kashe wa kanka idan ka kai da kanka ka zo ka makance, wannan ba daidai bane ba. Kawai daga mafarki kawai haka nan kawai. To yanzu idan kai mafarki kuma gobe ka zo ka gama da shi, yace to ai na cire sarkin gudan nan na tsaya ka sarki, to sai ka tafi fada. Ta tabbatar ba za ka yi wannan ba kuwa. Wa alaikum. Annabi sallallahu alaihi
wasallam. Allah da majin yake dangane da azumin da ake a cikin wannan tasiyar da Ashura
din. Eh.
To kamar da hadisin ya zo da ne cewa Yahudawa ne suka girma mai kiwon da rana.
Eh.
Dan cewa Annabi Musa a lokacin da galaba kan Yahudawa.
Eh.
To da kan sai mun fara tunis cewa to ku ne a'ala da ku yi wato ma'ana ku da kiwon rana ne da ku yi azumi a cikin ta. Tumar da misali idan mutum ya kafa ma hujja da cewa misali kamar masu yin maulidi ko rabin ma da za ta ce a saɓa wa Yahudawa da Nasara saboda da suke kafa ma hujja kan cewa ai ga shi can kuma wannan hadisi da dokar sallama ya ce ku ne Allah da ku yi wannan ba su ba
hadisin Ashura hadisin yin azumi na Ashura na ranar 10 ga wata wato yana da kyau mu kalli hadisan a natsi ba hadisi ɗaya bane ba akwai hadisin Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah ya azanci ranar Ashura wa amara an-nasa bi siyami kuma ya umarci mutane ma su azance shi kaga yayi ya kuma yi me ya umarni ai da kyau yazo Madina kuma akwai hadisin yazo Madina ya ga mutane suna yin azumi ranar Ashura Yahudawa kenan sai ya tambaye su dan me kuke azumi ranar Ashura sai suka ce suna yi ne dan ita ce ranar da Allah ya tsare da Annabi Musa alaihi salam ya kuma halakar da Fir'auna sai manzo Allah ya ce mu muka fi cancantar mu amma mun fi ku kusanci da Annabi Musa dan haka sai yayi azumi kuma ya sa akai ina fata mun fahimta to abinda kike cewa sai suke kafa hujja da cewa tunda manzo Allah ya zo ya same Yahuda suna yin azumi ranan Ashura ya tambaye su me yasa suka ce saboda ranan aka halakar da Fir'auna aka ce Annabi Musa sai ce ai mun fi ku kusanci da Annabi Musa dan haka kuma bari mu to wai sai wannan kuma sai su zo ce to tunda Kirista kuma sun zo sun yi maulidi to ai mu mun fi cancantar mai to ai abin da su suka yi daban kai kuma kai da kai daban su sun yi maulidin Annabi Isa kai kuma kai nawa amma a can gurin ranar da manzon Allah ya azanta da ranar da Yahudawan suka azanta ɗaya ce ko kuma daban-daban ce to kai kuma nan gurin wannan sun yi daban wannan sun yi daban yanzu a nan gurin in kana son kai wannan sai kai kirsa mace ka cewa Kirista to ai mu mun fi kuma yarda da Annabi Isa sai kai kirsa mace kaga anan ne hujja take ko ba haka ba sannan ai Annabin ya san cewa a lokacin rayuwarsa ya san akwai Kirista tunda ayoyin Alkur'ani sun so kusa masa maganar Kirista kuma ya san shirmai da dama wanda Kirista suke amma bai taba cewa ba tunda Kirista suna bikin ranar tunawa da haihuwar Annabi Isa ko ba musulmi ku yi bikin ranar tunawa da haihuwa ta bai ce musu ba bai ce ba to ai ko ka fi cancanta fi irin yadda ya faɗa musu wancan sannan shi kansa ne Yahudawan sai manzon Allah ya so ya saba musu a ƙarshen rayuwarsa bayan dama ya saba musu tun yana da rai amma bari in faɗi wanda ya fi shahara sai ya so ya saba musu a ƙarshen rayuwarsa sai ya ce da sahabbai in Allah ya kai ni shekara mai rai ina nan da rai la asuman na tasi'a sai na azinci tara ga wata ɗin sannan kuma in hada da goma ga wata dai in saba Yahudu tunda su tara ga wata kaɗai suke ni bari in hada ai goma ga wata kaɗai suke bari ni in hada da tara ga wata da kome goma ga wata ko bayan azumi a ita ranar Ashura bayan azumi Yahudawa kuma suna yin idi manzo Allah ya yi idi shikenan sai ya yi me yin azumin ya nuna rushewar me tunda mu da idi da azumi ba su haduwa a rana guda ina ba ta fahimta kaga sai ya nuna wannan cika-ciki da mutanen mu suke yi duk cikin ranar cika-ciki ne a ranar mutum zai ci abinci da yawa kuma ya sa kwalliya irin shi mata duk su yi kunshi a yi kwalliya duk bidiyoyi ne ba su da asali cikin addini abinda yake suna shi ne ya azumin ranar taso a tara ga wata kuma ya azumin Ashura goma ga wata wannan shi ne abinda yake suna kuma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato su ƴan bid'a sun san abin da za su faɗa amma su ba su san kai me za ka faɗa musu kaga wancan kawai idan suna son su dabbaka wannan ka'idar sai kawai kirsa mutu za su yi to shikenan sun dabbaka ka'idar kenan na'am yin rantsuwa cikin fushi dole ya kafara ai ba ce ba wajen yin rantsuwa cikin fushi ba rantsuwa ba ce rantsuwa ce zai ka fara ta hanyar ciyar da miskini goma ko yi musu tufafi ko yantar da bawa, wannan dan zabi ne. Ka fara ta hu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Idan mutum ya kasa wannan, to sai ya azumi na kwana uku, kuma lallai zai fara masa sai ya yamu. In mutum ba zai iya ciyarwa ba, to sai ya azumin kwana uku. Ba lallai bane ajere, zai iya ajere, zai iya arabe, duk wanda ya yi. Wa alaikum salam. Duk ba ta tabbata ba, dai hadisai ne mawdu'ai. Hadisin da yace duk wanda ya yalwata wa iyalansa a ranar Ashura, Allah zai yalwata masa a ragowar shekarar. Hadisi ne mawdu'i. Shine har jiya akan minbari nace, in kana so ka gane hadisin mawdu'i ne, ka dafa abinci mai kyau din ranar Ashura, kuma ka jira shekarar ta zo ka ga ya me zai biyo baya. Ke da kinki za ka gane ta hadisin. Za a zo ranar karkasha da kai, ko ba haka ba? Duk waɗannan hadisai ne marasa asali. Wato dai ranar Idi a wurin al'ummar musulmi ita ce karamar sallah da babbar sallah. Sai kuma ayyamut tashriq, wato ranar 11 da 12 da 13 ga watan Zulhijja, wanda manzon Allah ya ce iduna ahlul islam, shi ma rana ce ta bukukuwan mu, ko ta ranar cin abinci da zikirin Ubangiji. Wa alaikum salam. Abinda ake bukata zaka ciyar da miskini guda goma a yi ne, abinda zai ishe su a yi ne, kuma menene zaka yi musu wanda bai wahalshe su ba. Yanzu wanda yake da iyali, yana da mace, yana da ƴaƴa, har sun kai su goma a gidansu, sai ka ɗauki kwanan shinkafa kwano guda da cefanen wannan yinin ka bashi, zai ishe su su goma? Kwano ɗaya da aka dafa da cefane da nama da mai, zai ishe su? To shike da ka sayar da mutum goma. Amma idan ka samu mutum a waje baya da iyali, ka ba shi ɗanyar abinci ya zai da ita, ai ba ka ba shi abinci ba. Ba za a ba shi kuɗi ba, ciyarwa ya kake bukata. Sai dai ka sai da fafan abincin ka ba shi, in ma har haka yake so. Ko ka ba da ɗanye ko ka ba da dafaffe, ya danganta wanda za ka ba wanne zai fi bukata, wanne zai fi masa. Na'am. Dan me zai ce da mutanen gidansa? Masakin zai je siya a waje, ba mutanen gidansa ba. Ina maka maganar magidanta, ka samu wani magidanci, kai da mai kafara daban, shi kuma wancan magidanci yana da iyali. Eh, shi nake magana, ba wai kai da kai kafara ka ciyar da gidanka ba, ba haka nake nuni ba. Ina jin duk masallacin nan gaggade ka fahimci wannan, har wanda suke waje. Alaikum salam. Ai, na yi muku magana da zana ce al’amuwal. Amuwal gida ba sa ciki. Cikin alƙalatar makantar shi, din ma nan za ta shiga ciki. Kuma tun da an safa azabu alfidda, da mai za ka sai gida ba da azabu alfidda ba, ya shiga ciki. Tunda ba a maganan kana da doki sai in kana da wurin ɗaure shi, ko ba haka ba? Na'am. Cewa me?
Abin ya taru da yawa, kamar ka ya taru ya taru sai ka bauta fahimci cewa da za ka yi azumi ko
kuma ka ciyar. Sai ya azumin ya ciyar na wanda zai iya tunowa, wanda kuma bai fi ƙarfin aljihunsa ba. Abin da zai fi ƙarfin aljihunka, Allah baya wajen dawaka, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Da wani da yake yinkin sa daruku, wato ku fahimta cewa wai dan na rantsuwa a cikin fishiyawa ce ba rantsuwa bace, wannan kuskure ne da aka yi ba rantsuwa bace. Yaminu ga Musa ai da ban take, kuma ba a mata kafara ai, wannan karantsa akan ƙarya kenan. wanda ba wannan muke ba ita ce wanda muke magana akan yanzu. Wannan ke cewa wata mace ce a aikin hajjin bana sai ta haihu. To wai sai aka ce likitoci sun zuke mata jinin bikinta. Saboda haka sai ta ci gaba da sauran ayyukanta na aikin haji. Tambayar anan ya matsayin aikin hajjin wannan matar. In dai ba ta yi tare da ita ya halatta ita aikin hajjinta. Dan ba wai haihuwar ba. Jini da yake zuwa na miƙi shi ke hana ibadar. Idan jinin ya yanke shi kenan. To kuma ka san kuwa akwai matan da za ta haihu yau gobe jini ya ɗauke. Wata kwana biyu, wata a ranar ma jini na iya ɗaukewa. Amma maganar cewa likitoci na iya zuƙewa to wannan ba sani ba kuma kaga. In dai an zuke ɗin kuma ya fitan kuma yanzu gabanta a bushe ne ba jinin miƙi ya halatta ta yi dawafi. Tunda jinin shi aka ratayar da hukunci da shi. Sawa'un ɗaukewa da kansu likitoci ne suka zuke idan akwai kimiyyar zuƙewa shikenan. Abinda shari'a ta ratayar da hukunci da shi shine jinin biki yanzu ko babu shi. Na'am. Eh. Azumin tasuwa da Ashura?
Eh.
Na'am.
Malam hukunci cikin cikin wani yanayi idan shekara ta arna ta yi.
Eh.
Musulmi yana gaya wa abinci a hafin Indiya. Yanzu kuma sai aka canja.
Wato babu abin da ke cutar da mu illa jahilci game da addini. Domin jahiltar addini ke sa mu cakuɗa shi da al'ada. In ma dai al'ada ta mu ta gida da ma ga daɗi da kakanni ko kuma sababbin al'adu na waɗansu al'umma da zamantakewa haɗa mu zama ɗaya. Dan kawai Kirista yana cewa dan uwansa Happy New Year baya nuna kai dan kalandar musulunci ta zo ko hijira ta zo kuma kai wa juna wai Happy New Year ba wani sahabi da za a aka taba jin haka daga bakinsa ina ba dawo fahimta saboda haka bikin ma shekara ta zo baya da asali cikin addini baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu sukan fake da cewa to ai dan ai kokarin tunatar da mutane su san hijirar ta zo. Ah, idan aka faɗi a rediyo mutane sun sani. Yanzu idan wata ya tsaya aka faɗa aka ce wata ya tsaya ba shi kenan ba ko sai an yi biki sannan za a gane ya tsaya. Haka sai an yi biki ba. Sannan yanzu idan malamin makaranta mai addini, lecturer mai addini mace ko namiji ya shiga aji kafin ya fara abin nan, a dama ya rubuta watan hijira sannan a nan wurin a gefen hagu ya rubuta na miladiya. Duk ba za a samu tare a gane ba? Duk zai sa a gane. A gidan rediyo da safe an buɗe gidan rediyo da addu'ar buɗewa ko da karatun Alkur'ani bayan an kammala ma'aikaci da ya buɗe gidan rediyo ya ce yau a wannan rana ta kaza ga watan kaza hijira kaza ga watan kaza miladiya duk ba na yi ba? Wannan duk ya wadatar ba? Duk ya wadatar. Amma kar mu ce wai sai mun yi waɗansu bukukuwa wanda su arna suke na bikin sabuwar shekarar su. Mu ko mu ma bi waɗansu bukukuwa dan saboda biki sabuwar shekara ta hijira. To idan mun yi wannan mun shar'anta wani abu cikin addini wanda annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in duk ba su yi ba. Ba kuma wani malamin fikihu a duniya da ya rubuta wannan cikin littafin koyon addini. Babu shi. Ko a malikiya ko a shafi'iya ko a wata mazhaba. In kuma akwai to sai a faɗa sai mu ji.
Malaman suna tare su ba wai da addini suke ba kawai su sun yi ne dai.
Ah, to musulmi kuma komai zai shi kenan wato sai wani abu na ganin dama wanda ba ruwan shi da addini ma'ana ya ɗauki waɗansu awanni ya ce ya Allah wannan awannin ba nan ya abin da gana babu ruwan ka ciki kar ka sa min baki ba kuma sai na nemi izinin ka ba kai ga wannan shi ne abin da mutum yake nufi idan ce ai ni ba addini ne ba Allah kuma ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin layawarsa gaba ɗaya addini ce. Amma ya rage me zai shiga cikin ibadat me zai shiga cikin mu'amalat ai da ibadat da mu'amalat din menene da addini ne sai fa in mutun yana da tunanin addini daban siyasa daban to kaga wannan tunanin da nayin bashin bure to wannan shine yayi tasiri kila cikin zuciyar wanda zai faɗa haka ko wanda zai ce addini daban kasuwarsa daban addini daban bokonsa daban addini daban noma da saka da rini da kiwo daban. Addini kawai ya ɗauka in ya zo masallaci an kabarta za a yi sallah amma in ya fita ya shiga harkokin duniyarsa babu addini a ciki. To kaga wannan kuma ya zo mummunan tunani dan ba tunanin musulmi bane ba wannan tunanin.
Saboda wannan hutun da aka bani na ranar shekarar makarantu da aka wato akwai ta makaranta wata wata ai ta bata bada hutun ba
to ai jahilan kenan su jahilan kenan ya kamata kila ita ce za ta ba za ta bada hutuwa ba fa ta saba Allah ko manzon sa yanzu in ran juma'a nace ba zan yi hutu ba shikenan na saba Allah ko manzon sa wato akwai wadansu ababai akwai wadansu al'amura da ya kamata mu nema a matsayin haƙi sun fi hutu haƙi muhimmanci ko a musulunci ko a addinance wanda haƙin mu ne a nan kasar an tauye mana shi wanda suke rigima a madadinmu ba za su iya rigima su kwato mana shi ba wai kawai rigima akan sai an ba mu hutu ranar maulidi an ba mu hutu ranar ɗaya ga watan almuharram an ba mu hutu ranar kaza wannan in mun neme shi a addinance idan aka ce wa ya ce ka huta ranar ɗaya ga wata baka da hujja amma in kai ne ka ga dama baka mai da abin ya shafi kowa da kowa ba ka ga kawai yau ba zan je kasuwa ba yau kawai ba zan je ofis ba sai wani ce dole sai ka ne ba wanda zai ce maka amma mayar da shi ya zanto hukumun am hukunci gaman mai na gari duka ina ba za mu fahimta ka ga ai babu wanda za a idan kai wannan baka da dalili a cikin shari'a wato hutu ba shine abin da ya kamata mu yi rigima a kai ba sai fa in an shiga siyasar rayuwa to wannan yake da tasiri har a zo ana cewa to mu nemi hutun juma'a yadda suka nemi hutun lahadi wannan shi in rigimar siyasa ce ta taso amma a hakikanin gaskiya a addinance an ce mu yi wannan ya kamata mu nemi haƙƙinmu manya-manyan haƙoƙi da aka danne mana a nan ƙasar aikin ɗan sanda da aikin soja da dukkan wani aiki na ɗabara mai muhimmanci tsarin kwata-kwata da ake bi yanzu ba a bi yanzu da sunan Kano za a ɗauki arne Inyamuri za a ɗauki arne Bayarbe za a ɗauki arne Waye da sunan Kano da sunan Zamfara da sunan Yobe ka duba sojoji da aka ɗauka bana idan ka ɗauka gaba ɗaya babu wata jiha ta musulmi wadda gaba ɗaya musulmi aka ɗauka a cikinta amma jihar Arna gaba ɗaya za ka samu ba musulmi ko ɗaya a ciki jihohin da aka ɗanyi suka ɗanyi kwarjini wanda za ka iya cewa an ɗauki kashi biyu musulmi kashi ɗaya Arna su ne irin jihar Kano a kasa kashi uku cikin 'yan sanda ko soja da aka ɗauka kashi biyu musulmi kashi ɗaya Kirista a Kano amma irin su Gombe da Yobe da aka raina su 50-50 yake irin su Borno 50-50 yake to wanda shi kamata mu yi rigima a kai da wannan taron barin manufa da za a yi yanzu duk shi kamata mutanen mu su yi rigima a kai amma sai tsaya na waɗansu bukukuwa wato mu wata al'umma ce da wato mun jarrabu da dukkan wani irin ceremonial things duk waɗansu ababai na biki a kashe kuɗi kuma da ba sai a irin wannan bikin dan a yi sata waɗansu za su kururuta abin dan a danka abin a hannunsu sai su je su gabatarwa da gwamnati proposal za a yi kaza sai ga su wani wata ma za a sha na miliyan ɗaya a wajen dan rashin mutunci abin da za a kai a table din manyan baki na five alive a ce miliyan ɗaya ko 200,000 ko 300,000 ko wani abu to duk irin waɗannan sai su kammala abin ya jama'a hijira kuma ƙarya suke ba abin da ya shafe su da hijira su dai ya za a yi su gabatarwa da gwamnati proposal su yi misleading ɗin gwamnati ita kuma gwamnati ta ga cewa ai haka ana so yawanci gwamnatocinmu kuma su wai mai mutane suke so shi za a yi ba mai Allah da manzansa suka ba muhimmanci ba to wannan duk yana daga cikin ƙalubalen rayuwa da ke damun al'ummarmu wato muna cikin fahalin kakanin kai wallahi kaga wani abu gashi ya dace amma ba za a yi ba saboda jama'a ba sa so ko saboda jama'a ba su damu da shi ba ga wani abu bai dace ba amma tun da jama'a shi suke so sai kawai a je a yi ta yin shi hakikanin gaskiya muna shukuwa a nan gurin mutanen da duk ya kamata su faɗawa gwamnati ko dattijai a gari ko masu hankali ko ka ce elders na Kano ko wane ne ya kamata duk suna faɗa tunda akwai mutanen da saboda shekarunsu saboda ƙwarewarsu ta aiki in so ga dama suka buga waya suka ce gwamna ya zo gidansu sai zo ko in suka ce suna ganin shi Allah kallin ba za a ba su appointment ba kasa da 24 hours a sama da 24 hours ko musamman idan dai ya zanto lokacin da za su ga gwamna buƙatar al'umma za su faɗa ba buƙatar kawunansu ba to wannan yana ƙara mutum kwarjini duk mai mulkin da ya san cewa idan ka buga mishi waya ko ka nemi cewa ka gan shi yana tabbas 90 cikin 100 ba buƙatar ka za ka roƙa ba ka fi kwarjini a wajensa sama da wanda zai je masa bambaɗanci don ya gabatar da buƙatar kansa to dole sai mun samu irin wannan dattijan waɗanda za su yi ta maza babu wani abin da ya rage ba wani dage-dage da za su siya yau wanda ba su taɓa shan shi ba a jiya da shekaran jiya me zai musu kwarjini kuma ya kamata idan mutum ya kai shekara 50 ai na farko ya kamata ya daina ƙarya kuma ya daina jin tsoro duk mutumin da ya kai shekara 50 ko ya wuce shekara 50 har ya kai shekara 60 ai ya kamata ya daina jin tsoro me ake jin tsoron mutuwa shi a kusa da yake dan me zai ji tsoro kuma wa zai ji tsoro
kuma dan me zai kariya me zai samu idan yayi kariyar kuma dan me zai fadanci da tumasanci dan me ba wani dalili da yasa yayi wannan to amma dole hakikanin gaskiya wallahi mu abun tausayi ne a dan kasar idan yadda kasar alƙibla ta tanafa yanzu wallahi tallahi mu abun tausayi ne ba mu da jagoranci ba mu da garanti akan waɗansu tsayayyen gwamnoni fitattu da za su tsaya mu gane cewa za su tsaya akan haƙƙinmu ba mu da tabbas akan waɗansu sarakuna da za su tsaya mu yadda ɗari bisa ɗari don mu suka tsaya ba mu da waɗansu malamai manya da za su tsaya ɗari bisa ɗari mu yadda don mu suka tsaya to duk al'ummar da ba ta da wannan ai ba al'umma ba ce ma'ana yadda ka san dabbobi a garke sai ka je ka kaɗa adadin da kake so kawai ka za ka yi nan wani kuma zai sake kaɗa waɗansu ya ji a yi nan wannan fashi ne matsayin da muke cikin ba Allah ya tarfawa garinmu nono ba da haka aiki ne a gabanmu tsakani da Allah muna cikin matsala sosai da sosai duk wani biki sai ka ji biki kaza biki kaza biki kaza amma duk wani abu na gaske ba za a yi shi ba abubuwa na gaske ba za a yi shi ba.